sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin 11 ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa hukumar kiyaye hadura ta kasa a Najeriya da ake kira Road Safety ta nuna damuwar ta kan yadda ake samun yawaitar hadura akan manyan titunan kasar. Bayan nan za ku ji cewa a yau a jihar Kano aka fara bukukuwan cika shekara 6 da kafuwar kungiyar wayoyi a dan tafiya mai rajin farfado da harshe da kuma kyawawan al'adun Hausawa. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma sani Shu'aibu Manumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce a yau Litinin, 'yan majalisar wakilai za su gabatar da kudirin neman majalisar ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta bada dama a sauke shugaba daga mukaminsa. A wata wasiƙa da ta turawa abokan aikinta 'yan Democrat, Pelosi ta ce idan mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence bai ɗauki wani mataki ba cikin sa'o'i 24, majalisar wakilan za ta ci gaba da shirin tsige shi. Don kare demokradiyya da kundin tsarin mulkinmu, za mu ɗauki matakin gaggawa saboda shugaban na zaman barazana ga dukkan biyan. Yayin da kwanaki ke wucewa, tashin hankalin farmakin da aka kai kan demokradiyyarmu da wannan shugaban yayi ya ƙaru, don haka muke buƙatar ɗaukar mataki ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar wasiƙar. Kokarin sauke shugaba Trump daga mukaminsa a kwanakin ƙarshen mulkinsa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kiraye-kirayen a dora alhakin harin da aka kai kan demokradiyyar ƙasar ranar Larabar da ta gabata a kansa. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane 5 a ginin Majalisar Dokokin Amurka a lokacin da masu tarzoma da ke goyon bayan Trump ɗin suka afka ginin. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO za ta tura wata tawagar ƙwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Ko da yake nan take dai ba a san ko za a bar ƙwararrun da aka shirya za su yi tafiyar ranar Alhamis mai zuwa ba zuwa birnin Wuhan da ke tsakiyar China, inda cutar ta fara ɓalla a shekarar 2019. Yana da muhimmanci tunda hukumar WHO ce ke jagorantar yaƙi da annobar ta kuma kasance mai jagorantar ƙoƙarin gano yadda cutar ta samu asali ta yadda za mu shirya sosai. Abinda mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya faɗa kenan game da tawagar da za ta China. Sanarwar da China ta fidda a yau Litinin akan zuwan ƙwararren na hukumar WHO ƙasar na zuwa ne yayin da ƙasar ta bada rahoton samun mutum 300 da suka kamu da cutar COVID-19, adadi mafi yawa da ƙasar ta gani cikin sama da wata 5. Ƙasar China ta yi alƙawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta sanya wa kanta na taƙaita hulɗa tsakanin jami'an diplomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan, yayin da hulɗa tsakanin ƙasashen za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. A wata sanarwa da ya fidda ranar Asabar da ta gabata, inda ya sanar da sassauta matakin, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira tsibirin mai cin gashin kansa a matsayin yanki mai bin tsarin demokradiyya kuma abokin hulɗa Amurka. Sanarwar na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wani ƙudurin dokar ƙasar Taiwan wanda ya buƙaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake duba matakin taƙaita hulɗar tsakanin Amurka da Taiwan ya zama doka a watan Disamban shekarar 2020. A yau Litinin, ƙwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar ɗin da ta gabata a tekun Java suke. Hanyoyin sadarwar jirgin saman kamfanin Sriwijaya mai lamba SJ182 sun yanke 'yan mintoci bayan tashinsa daga Jakarta zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan da ke tsibirin Borneo, dauke da fasinjoji da ma'aikatan jirgin 62 ciki har da yara 10. A jiya Lahadi, masu aikin nema da ceto suka gano wurin da na'urorin biyu suke da ake kira black boxes da Turanci, bayan da suka gano wasu tarkace daga jirgin da ya faɗi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana shirin sanya 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Dama an sa ran wannan matakin a matsayin ɗaya daga cikin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta dauka a kwanakin ƙarshe na gwamnatin shugaba Donald Trump. A daidai lokacin da Amurkar ke ƙara matsawa Iran lamba. Ranar 19 ga wannan watan na Janairu ne matakin zai fara aiki. A wata sanarwa da aka fadda da yammacin jiya Lahadi, Pompeo ya ce daukar matakin akan ƴan tawayen da Iran ke goyawa baya da kuma wasu shugabannin kungiyar su uku za a yi shi ne saboda dora alhakin hare-haren tsallaken iyaka da yi wa farar hula barazana da sauransu a kansu.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kamar kiyaye hadura ta kasa a Najeriya Road Safety ta nuna damuwarta akan yadda ake samun yawaitar hadura akan manyan titunan kasar a kwanakin nan, lamarin da take danganta da tukin dare da ma rashin iya tukin. Na baya-bayan nan shine hadarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka dai a Najeriya, wata matsalar da al'umma ke ma fama da ita, ita ce ta yawaitar haɗura akan hanyoyi, wanda sau tari kan ma jawo asarar rayuka. Na baya-bayan nan shine hadarin da ya auku a jihar Nasarawa da kuma jihar Bauchi inda rayuka da dama suka salwanta. Wannan ko na zuwa ne yayin da hukumar kiyaye haɗura a Najeriya Road Safety ke danganta yawaitar haɗura na tafiyar dare, inda ko take gargadi ga matafiya da ake kulawa. Abdulrahman Tukur da ke ma zama jami'in hulɗa jama'a na hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta Road Safety a jihar Adamawa ya ce abin takaici ne duk da gangamin ƙarshen shekara da suka yi domin faɗakar da masu ababen hawa da kuma matafiya, yanzu haka ana ci gaba da samun yawaitar haɗura kan hanyoyi, lamarin da ya danganta da rashin iya tuki da kuma gudun wuce sa'a.
Cikin da ya nuna mana abin da ya sa a lokutan nan yake ƙaruwa shine akwai tafiye-tafiye da yawa, kuma za ka ga mutum tafiyan shi duka bai wuce daga office, daga gida zuwa office, daga office zuwa gida ko kasuwa, wanda bai wuce ya tuka mota na minti 30 ba. Amma yanzu ya tashi gashi ya sayi sabon mota yana so ya zo gida, sai ya ce shi zai tuka motan nan awa 6-7 yana kan hanya, kuma abu ne baka saba ba. Akwai gajiya, don baka yi hankali ma sai bacci ya dauke ka. Akwai fatigue, absu yana cikin abubuwan da yake jawo hatsira wayannan lokuta. Muna zuwa tasha mu ba passenger shawara, kasu yarda driver yayi wasa da ransu. In ana tafiya ba driver kawai zai tuka mota ba, domin mu driver yana reckless driving, yana tukin ganganci. In sun gani su kira hankalin shi, su jawo hankalin shi, ko ya rage karye overspeed, karye yi unnecessary overtaking, ya yi understanding hanyoyin da zai bi da kuma kona da hawa da sauka da ake bi. Kar su bar driver kawai yana tuka mota yana yin abun da yake so.
To sai dai ku ga masu sana'ar sufuri irin su Alhaji Usman Bana da ake walakabi da babba, wanda ma ke zama shugaban kamfanin sufuri na Ski Transport a Najeriya, ya ce gwamnati da direbobi da masu kansu fasinjoji duka suna da laifi a yawaitar hadarin da ke faruwa.
Gaskiya abun da ke kawo hatsaruruka kan hanya, na farko akwai laifi na gwamnati, na biyu kuma mu drivers mu ba sai mun gyara yanayinmu, domin majority hanyoyinmu a Najeriya duka a lalace suke. In kaga hatsari ya faru, zaka samu driver ya zo don ya kauce wani rami ne, wancan kuma ya zo ya yi gudun kar ya shiga wani rami, anan ake samu akasin yin hatsari. Domin yanzu depend ka duba wani hatsari da ya faru a Nasarawa wanda aka rasa rayuka ba kadan ba, rayuka masu yawa. So shi ma dalilin da ya kosin wannan hatsari rashin kyawun hanya ne. Akwai wanda ya faru na jiyajiyan nan a gefen Bauchi, shi ma the same thing haka ne. Akwai a Gombe wurin rabar tumun nan, sai da aka rasa mutum biyar, in ka zo sai an sassare mota da mota kafin a ciro gawawwaki. To wannan ma hanya ne ya fashe garin kauce-kauce, har Allah ya jarabce su suka samu aka yi rashin rayuka.
To sai dai kuma ga masu fashin baki irin su Muhammad Ali Tukur Binkola na fagargadi ne da cewa
dayawa daga cikin matuka ababen hawan sukan iya tunani ko kuma mukan iya tunani duk da yake cewa yawancin mu direbobi ne da dai sauransu haka mukan yi tuki akan hanya zaka ga mutane suna tafiya ne kawai amma inda hankalin su yake daban mutum yana tukin mota yana tunanin abin da zai ci ko kuwa yana tukin mota yana tunanin rashin kyawun hanya da yake gaba ko kuma yana tukin mota yana tunanin ɗan fashi da makami ko kuma yana tuki yana tunanin masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa
kuma da menene in ya magana dai kan cewa tafiya sannu kwana nesa Ibrahima Abdul Aziz Station Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
na gaida Ibrahima Abdul Aziz to har yanzu dai muna Najeriya yayin da masana suka tashi wajen ganin harshen Hausa ya ci gaba da bunƙasa yau a jihar Kano aka fara bukukuwan cika shekara 6 da kafuwar kungiyar wayoyi a dan tafiya mai rajin farfado da harshe da kuma kyawawan al'adun Hausawa daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
bunƙasa harshen Hausa ta hanyoyin fasahar zamani da raya adabin harshen na Hausa na daga cikin muradin kungiyar wadda aka kafa a shekara ta 2014 Alhaji Ibrahim Mandauri mai unguwar Mandauri a birnin Kano shine ya asasa wannan kungiya ta wayoyi a dan tafiya.
Sababin taro shine mai munnar cikar wannan kungiya ta wayoyi a dan tafiya shekaru 6 da kafuwa, shekaru 6 masu albarka. Kuma sakamakon haka muka shirya taruka wannan kamar yadda kake ji na lecture da ake yi don cewa a san mutum akan cikin sa wanda Dr. Asiya take gabatarwa, sannan kuma akwai gasar kici-kici tsakanin kungiyoyi akan harshe da al'adu da adabi. Sannan kuma akwai baje kolin wasu mawaka wato mu waiwai yadda kyawun dabi'u da al'adun al'umma Hausawa take wanda muka bari mu koma bayan mu tsuntsunta mu ci gaba da dabbakawa
Malama Asiya Malam Nafiu dake koyar da kimiyyar harshen Hausa a kwalejin ilimi da nazarin aikin malinta ta tarayya dake nan Kano ita ce ta gabatar da makala mai taken a san mutum a san cinikin sa
mutuna tar da junanmu kan muhimmancin sana'o'in gargajiya na Hausawa domin yanzu duniya ta yi ca dangane da tattalin arziki to sai muka tuno cewa da can mu akwai tattalin arzikin mu akwai madogarar mu sana'o'in nan ita ce madogarar mu kuma duk duniya ta san da mu da su muke komai da su muka shura da su aka san mu a fadin duniya to me zai sa ba za mu sake dawowa da baya ba ni karatun ta nutsu mu tura ƴaƴan mu makarantu ni karatu mu dauki fasaha ta zamani da kimiyya ta zamani mu cusa ta cikin waɗannan sana'o'i namu gwamnatocin mu su zage dan tsaye sannan a daidaita sannan mai maganin wannan annoba da ake fama da ita ta tattalin arziki
Professor Yakubu Azare na Jami'ar Bayero Kano ya ce rashin jagoranci ga masu sana'o'in gargajiya na Hausa game da karancin tallafi daga gwamnati da hukumominta na daga dalilan koma bayan da ake samu a wannan fanni
ba wai ina cewa Bahaushe mutum malalaci bane a'a amma yanayin da ya samu kansa na rashin tallafi yana sakawa ya koma ya zauna duk yanda yake ji da karsashi a cikin zuciyarsa idan bai samu wannan tallafi ba ina magana lalle a bada kudi ba fa a samar da hanyoyin da za su bunƙasa waɗannan sana'o'in su ne muhimmai yanzu yau mai sana'a zai zo yayi sana'ar sa misali a kofar wambai ko a kurmi ko a kofar mata marina ko wani abu ne kuma da haka yana nan da ajiye da kayan sa babu wani tsari da aka yi na cewa yau idan ya fitar da jarin sa yayi ga wani wuri da a yau idan ya je ya zubi kayan nan za a bashi sati ɗaya ko sati biyu ya dawo zuwa karɓi kudin sa ba waɗannan kayan a tara su a hukuma ko gwamnati ko ɗan kasuwa su samar da hanyar da za su fitar da waɗannan kayan su tallata su a duniya babu wannan sannan ina daɗa faɗa ba wai hukumar kadai ba su kansu masu sana'o'in dole su ma sai sun tashi sai sun yi kamar suna yi to amma meye ɗaya daga cikin abin da yake jawo musu nakasu rashin ilimi wani ma yanzu yana sana'ar in ka tambaye shi bai san da yadda zai yi ya je ina ma zai je a gwada masa yadda zai bunƙasa sana'ar
kwanaki uku za a shafe ana bukukuwan cikar kungiyar ta waiwai a dan tafiya shekaru 6 da kafuwa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
tagaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Sani Shu'aibu manfashi da rahoto na musamman
a yayin da hukumomin tsaro suka himmatu ga kai harhare kan sansanoni da kuma daba-daba na 'yan ta'adda tare da ceto mutanen da aka sace shugabannin addinai suna ta yin huduba ga mabiyansu a wuraren ibada cewa su dage da yin addu'o'i tare da tuba zuwa ga Allah domin samun dauki ga kawo karshen ta'addanci. A yayin da wannan ke gudana, su kuma iyayen kasa wato masu martaba suna ta yin kira ga jama'a da a dage da yin ibada cikin dare don neman taimakon Allah ga kawo karshen wannan mummunan al'amari da ake fama da shi. Gefe guda kuma ita rundunar 'yan sandan Najeriya wanda nauyin tsaron harkokin cikin gida ke ga hannunta kacukan kira ta yi ga jama'a tare da zaburar da su ga ƙara sanya ido ga walwalar jama'a da kai komo tare da bada bayanai na sirri da za su taimaka ga murƙushe ta'addanci a wannan sabon yunkuri da aka yi na yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya bayyana mani a hirar da muka yi da shi.
Alhamdulillah, abinda za mu gaya wa mutane shine aikin tsaro ba na jami'an tsaro bane kare. Shi yasa ma gwamnatin tarayya ta kaddamar da shiri na aikin 'yan sanda tare da haɗin kan al'umma wato community policing. Lokaci ya wuce da mutane za su zama na cewa sun zira wa jami'an tsaro da gwamnati ido. Kowa ya kamata ya shigo ya sa hannu a dama da shi domin harkar tsaro ta zama tamu ce baki daya, ba ta gwamnati ba ce ba ta jami'an tsaro ba. Saboda haka kiran da za mu yi ga al'umma shine na farko mutane su zama na sun kula da tsaron kansu musamman a yankunan da muke fama da barazana na waɗannan ayyuka na 'yan ta'adda. Dole ne a sa ido a ga shin me yake zuwa ya dawo. Mutanen da ba a yarda da su ba, ba a yarda da gaskiyar su ba, lallai ya kamata a sa ido kuma a ga me suke yi, musamman waɗanda suke bawa marasa gaskiya labarin sirri, waɗanda suke taimaka musu da man fetur da abubuwan masarufi, da ba su labarurruka akan me ke zuwa ya dawo a cikin gari, wa ya dawo, wa kuma za a sace, wa za a samu kuɗi idan an sace shi. Saboda haka mutane lallai ya kamata su sa ido a cikin garuruwansu, a kafa kwamitoci wanda yake na musamman a cikin al'umma na masu ruwa da tsaki, kowa a shigo da shi a cikin harkar tsaro. Wannan idan muka yi haka kuma muka bawa jami'an tsaro haɗin kai, insha Allah za mu yi nasara a wannan yaki da muke yi da 'yan ta'adda.
Yaya za a iya gane wane yana bada bayanai ga su waɗannan miyagun mutane? Ta yaya za a yi a gano irin waɗannan abubuwa?
Ta yadda za a yi a gane su, da yawa daga cikinsu mun san mutanen da muke tare da su. Wani baya sana'a komai, amma ana ganin yana ta damawa da kuɗi. Mutane an hana su noma, ana ci fama da talauci, amma wani an ga ya sai sabon babur roba-roba lefan na naira 350,000, kuma an san baya sai da komai. Wani ana ganin shi yana fakar idanu sai a ga ya yi cikin daji, wannan shi ma alama ce. Wani ana cikin jama'a za a bugo masa waya sai a ga ya koma gefe yana ansa waya, ko kuma a gan shi tsakar dare ya koma wani wuri yana ansa waya, ko kuma ya yi wani wuri inda ba a gane ba. Lallai ya kamata a sa ido. Suna nan wasu tun asali dama suna da record na cewa ba mutanen kirki bane, wala Allah dama suna da record na su sa barayi ne na sata da wasu abubuwa makamancin rashin gaskiya. Duk yawanci su ne waɗanda suke taimakawa barayin nan, suke haɗa kai da su, ake zuwa ake yin waɗannan ayyuka na masha.
Mutane da yawa za su so su san yaya za su yi su kawo waɗannan bayanai, don ba duka kowa bane ya san wace hanya zai bi ya bada irin wannan bayani na sirri.
Gaskiya ne, wato a lokaci ya wuce da mutum zai ce wai yana jin tsoron bawa jami'an tsaro labari na sirri domin za a fallasa shi. Wannan magana ba haka take ba. Mukan gaya wa mutane cewa duk lokacin da zaka bada labarin sirri ka nemi babban jami'i, DPO ko mataimakinsa, duka suna nan, saboda mutum ma ya tabbatar da cewa ya san wanda ya gaya wa. Saboda haka akwai hanyoyi, kuma yanzu an samu ci gaba, wayar hannu tana nan, kuma muna bada lambobinmu 0815697777777 0815697777777. Mutum ya koma gefe, ba ma sai matarsa ta ji ba, zai dauki waya ya buga, kuma ba sai ya faɗi sunan shi ba, ba sai ya faɗi adireshin sa ba. Mun sha gaya wa mutane a faɗi irin wannan, in ba za ka iya zuwa police station ba, akwai mai unguwa. ba lalle bane sai ka ga yawa jami'an tsaro, akwai hakimi, akwai dagaci, duk waɗannan mutane su ma hukumomi ne. Zaka iya zuwa ka ba su labari, akwai kwamiti na wannan community policing da muka kafa a kowace local government. Yan kwamitin nan suna nan, kuma an zagulo su, limamai suna ciki, malaman makaranta suna ciki, yan kasuwa suna ciki, duk a ciki. Sai ka samu mutum ɗaya wanda ka yarda da shi, wanda zaka iya zuwa ka ce wani fa kaji so da a sanar da masu jami'an tsaro. Saboda haka lokaci ya wuce da mutane za su ce suna jin tsoro a fallasa su, da mutane za su zo suna jin tsoron bawa jami'an tsaro, domin abin ya yi yawa. Dole ne mu fito mu haɗa hannu wuri guda domin mu yaƙi waɗannan 'yan ta'adda. Ta haka shi ne za mu yi nasara.
Bai wani lokaci za ka ga mutane na ta wucewa bisa babura haka nan, mutum biyu, mutum uku, kuma za ka gansa a guje. To sai ka ga mutum yana tunanin wane ne wa'annan, amma kun ba iya an kai magana gaba ba. Shin yaya mutum zai yi idan ya ga irin waɗannan abubuwa? Domin za ka ga wani lokaci akwai shingaye na jami'an tsaro, kuma mutanen nan sun biyo ta wurin su zo sun wuce.
Wato abin da zai baka mamaki shine 'yan ta'adda sun yi kokari na saka wa mutanen da suke zaune dab da su a cikin dajin nan na rugu da tsoro da razanar da su. Sau da yawa sukan ji tsoro idan sun ga tasowar barayin nan su kirawo jami'an tsaro su gaya musu. Na ɗaya kenan. Na biyu, sun haɗa kai da su da yawa. Amma da labari na sirri cewa wasu 'yan garuruwa da suke dab da dazukan nan, barayin nan sun haɗa baki da waɗannan mutanen garuruwan. Saboda haka yawanci masu suke aike su siya musu abinci, su yi musu komai, su yawo da bindigunsu a cikin gari. Saboda haka su suke bawa barayin ma labari akan jami'an tsaro ga inda suke zuwa da komowarsu. To amma abin da nake kira kamar yadda kai tambaya shine, duk lokacin da aka ga babur sama da guda biyu, uku, hudu, biyar sun taso za su yi wani wuri, jama'a suna da nauyi a kansu wanda doka ta dora musu cewa lallai a kirawo jami'an tsaro a sanar da su, a kirawo mai unguwa, a kirawo dagaci. Kana iya buga waya iya garin da baburan nan sun yi, ka sanar da mutanen garin ko baka sanar da jami'an tsaro ba. Shi mun ga ayari yayo gabas, yayo yamma. Saboda haka ku sanar da jami'an tsaro, ka taimaka.
Ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina, SP Gambo Isa.
An ce dai yi wa wani yi wa kai, wajibi ne jama'a su ba da haɗin kai tare da ba da bayanai na sirri da kuma sa ido, ta yadda za a samu nasarar kawo ƙarshen waɗannan al'amura, musamman 'yan foma 'yan foma da ake fama da su a cikin birane da ƙauyuka. Sani Shabi Malfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka.
Ubana, dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi ba. Ubana, za yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Wannan rayuwa tana kawo damuwa, ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na sha giya da taba baba ne, gani nan ban da saya baba ne, nan na sauka da inda da baba ne, nayi kwace da saka baba ne. Yau na sha giya da taba baba ne, gani nan ban da saya baba ne, nan na sauka da Bayang
na tambaya he na tambayan ka wayo na tambaya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
An sake tsaida wata ranar fafatawa don kofin kalubalen ka na kungiyoyin kwallon kafar Afrika tsakanin kungiyar Rivers United ta Nigeria da Bloemfontein Celtic ta kasar Afrika ta Kudu sakamakon annobar coronavirus. Aka kuma an sauya muhallin buga wasan da aka tsara bugawa a birnin Port Harcourt da ke kudancin Nigeria a ranar 6 ga watan nan na Janairu ya zuwa wata ƙasa mai makwataka da Nigeria a ƙarshen mako na 22 zuwa 24 ga watan. An dage buga wasanni sakamakon tsauraran matakan takaita zirga-zirga da sufuri da gwamnatin Najeriya ta kakaba wanda ya hana 'yan kasar ta Afirka ta Kudu damar shiga Najeriya. A bisa dokokin na Najeriya, wajibi ne 'yan wasan Afirka ta Kudu din su killace kansu tsawon kwanaki 7 da shigarsu kasar, kasancewar sun fito ne daga ɗaya daga cikin kasashen da cutar ta COVID-19 ta yi kamari. Hukumar kwallon kafar Afirka ta Kudu ce ta gabatar da korafi a gaban hukumar kwallon ta nahiyar Afirka bayan da takwararta ta Najeriya da gwamnatin kasar sun yi watsi da korafin da suka gabatar. Rivers United din ce yake kan gaba sakamakon doki Celtic din da ta yi da ci 2 da nema a wasan farko ta matakin gasar. Mai horar da 'yan wasan kwallon kafar Ingila mata Phil Neville zai koma kungiyar Inter Miami ta David Beckham a matsayin sabon koci. Neville mai shekaru 43 ya soma aikin horar da 'yan wasan Ingila din mata a shekara ta 2018 yayin da kwantaraginsa zai kare a watan Yuni, kuma ya yi shirin jagorantar kungiyar zuwa gasar wasannin Olympics ta bana a Tokyo. To sai dai a yanzu zai koma ne ya haɗe tare da tsohon takwaran nasa da suka taka leda tare wanda shi kuma ya kori koci Diego Alonso a makon da ya gabata sakamakon koma bayan da kungiyar ta fuskanta. An cire filin wasan golf na Trump National a zaman wurin da za a fafata gasar golf ta USPGA ta shekara ta 2022 a yayin da masu shirya gasar suka ce amfani da filin kan iya shafawa gasar bakin fenti. Hukumar shirya gasar ta gudanar da wani taro a jiya Lahadi inda ta kada kuri'ar amincewa da wannan matakin. Yan jam'iyyar Democrat da ma wasu na Republican sun zargi shugaban Amurka Donald Trump da ke mallakar filin da hura wutar rikicintar zoma da ta kai ga kai farmaki ga ginin majalisar dokokin Amurka a ranar Larabar da ta gabata. Wani wakilin Trump ya ce daukar matakin wata babbar tozartawa ce a gare su. To sai dai hukumar shirya gasar ta ce wajibi ne ta dauki matakin saboda gudun faduwar kibar gasar da ma wasu gasanni da ke da dangantaka da ita. Yanzu haka kuma tana nan tana neman wani fili da zai karbi bakuncin gasar ta shekara mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Gabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce yau Litinin 'yan majalisar wakilai za su gabatar da kudirin neman majalisar ministocin Trump ta yi amfani da dokar nan ta 25th Amendment da ta ba da dama a sauke shugaba daga makamansa. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO za ta tura wata tawagar kwararru na ƙasa da ƙasa China a wannan makon don binciken yadda cutar coronavirus ta samu asali. Kasar China ta yi alkawarin mai da martani akan matakin da Amurka ta dauka na dage takunkumin da ta sanya wa kanta na takaita hulɗa tsakanin jami'an diplomasiyyar Amurka da takwarorin aikinsu na Taiwan, yayin da hulɗa tsakanin kasashen biyu za ta ci gaba amma ba ta aiki ba. A yau Litinin, kwararru masu iyo a ƙarƙashin ruwa na sojojin ruwan Indonesia suka fara neman wurin da na'urorin naɗar bayanan jirgin saman fasinjar ƙasar da ya faɗi ranar Asabar da ta gabata a tekun Java City.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo sa abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.